dai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma zamu yi magana ne akan tazarar haihuwa shin me ake cewa akan wannan batu
ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai
Kiliyar sashen Hausa a Abuja ta tantuki wasu matan da suke amfani da wannan tsari.
Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina, ya filin kwalamar na yau wanne ne?
Sai da duk mai so ya ji ya kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da zauren tattaunawar mu a Abuja. Mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai. Binta gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya ba ta damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata suka zanci kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantan su ko implant. So abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato tazaran haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a ga shin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura ta gane a yi mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka. To yawani lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyarta so kila a lokacin ta samu ko wani infection ko kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta saka an zo an samu matsala. Amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata so sai su gane su tambaya na musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Bashir. Ni ana fahimtan tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa ko kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su. A irin waɗannan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su. Sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata mata su da arziki, amma watakin matan shi tana da matsala, watakin maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka, ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli, ta kan sha wahala in ji ta samu ciki. Irin wa'annan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su. To amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa, gaskiya addini ba ta yarje musu da tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine, a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne, zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa, shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku, zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran, yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi, to haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba, saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne, kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa, wannan kuma ya zama kaman magana a ce dai kenan, amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau. Yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi, misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yadda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan kara kiba nan da nan da wuri, so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Na yi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi, ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke, to ni dama ainihin a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai, at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku, any abun da na Allah ne, haihuwa na Allah ne, saboda ni nan tun da na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne, an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga tipinsin da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba, so opinion ina dai kenan ni a wuri na yana da kyau, saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi, sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa maganar da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake cewa shilu karfe ne da ake cire mahaifa, wance roba ne yanzu da ake cire mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su ga mace ma gara su yi cikin laulayin ciki, to idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsat yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi beat cycle, shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi. Ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda ya da yarjejeniya tsakanin su.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi, kuma ina yi da na yi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa, ina da ɗan da ya cika zai cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7, kuma ina da shekara 3. To kin ga ai an yi tazara, ya tazara alhamdulillah, saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun jamu, saboda ina da yawan laulayi, ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son, ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu, abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka dane in kana da ciki ka kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu a kalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 din nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yayi shi a dan yayi shi sa pampas dan tsaya dan kai wani girman a samu dai a ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
to jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tantance mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo barka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai to bayan dai da aka samu cikakkun bayanai waɗansu sun ba shi goyon baya waɗansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗannan matsayin magidanta za su ba mu na yadda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakinsu malamai barkan ku da zuwa
barkan ku da warhaka
to duk da an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa wanda amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da mazan ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shi ne namiji kuma za shi menene dalilan da ya sa ku karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau baka san tazarar haihuwa don gudun talauci shine babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce baka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi bane
ko kaman ya
masha Allah yawan zura'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata su samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haifo yuyu ga rada da kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zura'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauni a ce inda dadi ke ba ne take gega ba sai inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa kun kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah kai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ƴaƴan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a cikin Jerusalem da kinga wannan shine babban illan da muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da ta yi haihu da yawa daban take da wacce ba ta yi hudewa ba.
An yi barin ji wannan ko an shi yana goyen bayan masu zuba hannun.
Wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta. Shi al'amari na haihuwa ai daga Allah ne na daya. Sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani za ka ga akwai arziki a wajen. Misali kasar Sin. Duk duniya ba kasar da takaita yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da takaita arziki duk kin ka mun kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma ma ba ka ganin saboda su ba masa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga da sun ce a biyu ma yanzu aka kai ga ƴaƴa kai kawai aka halitta ko wani
to ai abinda nake so ki gane ko kuma ce mutane su gane shi ne sun kai ne Yahudawa sun zo musu musu kaka gida
anya China fa na daya daga cikin kasashen da ba a juya musu
a ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kin kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar
anya maran tambayi mace hajiyata
eh
kin taba haihuwa kin san yaya ai yake tunda ka daukan ciki har zuwa haihuwa saboda ka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyar ta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gaban ta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya da wannan su kira sadaukar da lokacin
ina su kan a yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin doka yanda aka ba musu amma ni da gaskiya ana ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukunna sai ka dakata to gaskiya ni dai ni na ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gida saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai in namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa yaje yana da kike a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai
eh
ita wanda abin ya fi shafa waje dai alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kullawa da ƴaƴan ma gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duka an tsara cewa kana idan ma mace ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwar ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci a mace ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce
haka abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da iliminta sai aka fito da maza kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana wanje ba duk dai a kullum
ne wannan dai fadakar wannan ake tani
to ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene a yi ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai ne
yana son tsari idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na talla su je su talla na waye bi a cikin gida da ya cika a ce ɗayan ka nawa kana bugun kirji kana aya na tawalin da biyar me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na fiye ne makaranta
na fiye
rayuwa ce aka yi ko da kudanka ko ba ku danka sai ka shekara 100 lafiya wannan har ya shekara 100 ba ta ba mishi allura ba bai ta shan magani ba
saboda yawancin cututtuka ne yanzu
ne ba sha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana ga mana 60 na au 70 su ko can sai su ninka
shi ya sa kenan kuke matan ihuciya kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka su daina haihuwa
baba tun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
kun ci a tsagaice maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wanda
duk ba wai zan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanci da take so yau a ce dan tai dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa bi rike maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kike bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ni zaka ji ta wani ciwon zai iya shiganka
dan ya ku bacci shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran kodan ne bayani da zuwa kan cewa gashi kashi ai bin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hirana ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke to lalle mutanen da daban da nan yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cinku sai nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari bari yaran yanzu ba sa jin bari bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu dan muka kai ba zan zo buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba kuma tarbiyya ma
maganar tarbiyya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka ba tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwarka zaka ji ta cikin sauki sunsu ta cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da bayawar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa baki ajin ana cewa wayansu matan suna tsoratar saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko ko magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne sai an gwada kuma inda suke sha yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu cima mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin bu ma wanda za su ci kayan masarufi mai tsada
kin ga akwai kwanciyar hankali a jikin
to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka sai kai bare dai in huta in mai da kumarin jiki
haka ne kuma zaman da wasu ai ma auga
wa kin gani da yaje ga ɗan tagos tagos a waje gwara ɗan tagos tagos ɗan tana ciki kuma imu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
Allah ya taimake mu
to ma saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa Marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasa na mai da gure malama bismillah ta yi muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon da layi daga Maiduguri tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon da layi
shi da layin gari ne daga gero ake yin shi
ce shi ba ke da wani fulani wanda duka kuna ci gero kenan
muna ci sosai ba kuwa to shi tuwon da layi idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a aika tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
a to ai malama kaman kin dan hanzari kin ce daga gero ake yin shi ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba, akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi.
Sai dai
tafiya gari ne, za ka zo kai za ka dama shi. To in kai talgen shi to nan fa shi din za ka yi ta juyawa, ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba.
To kenan da kauri ake
da kauri shi ake yin shi sosai. So shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri, yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi. So idan ya fara ƙarfi za ka fara zuba mai mangyada.
Au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada.
Tuwan ake sa mangyada. To man shanu fara ya sa.
A mangyada to muke sa mai. To ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi. Ya zama tuwo. To in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi. In an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka zaki kan shi.
Wato yana kalli
yana kalli.
Me yan mutane na tsinki
yana kalli sosai ma.
To
wannan tuwo kuma akan ci ne, wasu ma dan dadin shi, wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba sukan ci da miyan stew. Amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, miyan alayyahu haka.
To miyan yakuwa.
Yawwa miyan yakuwa ko miyan egusi
ko miyan gyada.
Haka wani lokaci ko miyan gyada duk mukan ci da shi.
To ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama.
To irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma,
muna shirin zuwa mai dukuran nan na da
saboda to ai ko tigarza ya kamata tigarza ya
kibo to ana ganin shi na
ki ya kamata tigarza ya kam kizo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhun fulani.
Yawwa ai ko wani mutanen namu ba ai gara su zo su ci
su ga
yadda ake sarrafa gero ba irin nasu ba, sai dai su yi furasi dan mu.
To fulani ya kalo ba daga yau ga tuwon da layi.
To gaskiya tuwon da layi kenan.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Aminu Buhari Kauna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.